This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan ko da yaushe a internet a wato voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne tare da Bello Habib Galadanci a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana, inda za ku ji shirinmu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar mana. Amma da farko sai kun sha labaran duniya.
Jama'a sarama, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Akalla 'yan gudun hijira 40 ne suka rasa rayukansu a tekun Mediterranean, kuma an ceto wasu 320 daga wani jirgin ruwa a arewa da ƙasar Libya. Ana kyautata zaton hayaƙi daga injin jirgin ne ya kashe waɗannan jama'a, a cewar rundunar sojin ƙasar Italiya. Ya zuwa yanzu ba tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba. Nahiyar Turai ta fuskanci tururuwar 'yan gudun hijira da ke gujewa talauci da yaƙe-yaƙe a arewacin Afirka da yankin gabas ta tsakiya. Ya zuwa ran 31 ga watan Yuli, hukumar lura da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ko IOM a takaice, jiya Juma'a ta ce mutane 230 ne masu neman mafaka suka isa nahiyar Turai, kuma ana kyautata zaton waɗannan adadi zai ƙaru zuwa 500 kafin ƙarshen wannan wata na Agusta. Hakan gagarumin ƙarin adadi ne daga mutane 219,000 da aka gani a shekarar 2014 baki ɗayanta. IOM ta kuma bayyana cewa ba a taɓa samun mace-macen jama'a akan teku ba kamar wannan shekara, inda aƙalla mutane 2,300 ne suka rasu a Mediterranean kan hanyarsu ta neman rayuwa mai kyau a nahiyar Turai. Sai kuma su kuma jami'an ƙasar Iraki sun ce fashewar wata motar bom a wata unguwar 'yan Shi'a da ke kusa da birnin Bagadaza, hakan ya kashe aƙalla mutane 13, sannan aƙalla 52 sun samu raunuka. Fashewar yau Asabar ta faɗawa wani fitaccen kamfanin sayar da motoci da ke unguwar Habibiya a birnin Sadr, wato yanki ɗaya da inda aka tayar da wani mummunan bom daga wata katuwar mota a kasuwar kayan miya kwanaki biyu da suka gabata, lamarin da ya kashe aƙalla mutane 67. Kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da aka gani a birnin Bagadaza a shekaru wajen kusan 10 da suka gabata. Nan take ba wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan hari. Amma ƙungiyar IS mai tayar da kayan baya na yawan kaiwa 'yan Shi'a hare-hare. IS ta ɗauki alhakin harin da ta kai wa kasuwar kayan miya Alhamis ɗin da ta gabata. Ana sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu je nahiyar Asiya, inda adadin mutanen da suka rasu daga manya-manyan fashe-fashe a tashar jirgin ruwan ƙasar Sin a birnin Tianjin ya ƙaru zuwa 104 a ciki har da 'yan kwana-kwana 21, a cewar kafar yaɗa labaran gwamnatin wannan ƙasa. Hukumomin ƙasar sun bai wa jama'a umarnin tattara inasu su bar harabar tashar wajen da ya fuskanci fashewar nakiyoyi da gobara mai girman gaske a arewa maso gabashin birnin na Tianjin. Jaridar Beijing News yau Asabar ta ce duk mutanen da ke tazarar kilomita 3 a zagaye da inda aka samu wannan hadari to su bar wannan waje nan take saboda yiwuwar gurbatar muhalli daga sinadarai masu hadari. Sodium cyanide wani sinadari ne wanda yake kisa, kuma an ga alamunsa a gabas da inda wannan lamari ya faru, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a cikin wannan jarida. Gungun ƙwararru sama da 200 ne waɗanda suka ƙware a harkokin makamashin nukiliya na sojoji da sinadarai masu haɗari. Suka share lokuta suna ta bincike a wannan waje domin neman sinadarai masu haɗari. Ya zuwa yanzu jami'ai sun dage a kan cewa wannan waje da aka samu gobara ba shi da wani haɗari ga lafiyar bil'adama, amma kuma sun ba da tabbacin samun alamun sinadarai masu haɗari a daidai inda fashewar ta auku. Jama'a, ƙarshe ƙasar Koriya ta Arewa ta yi barazanar ƙaddamar da yaƙi dungurungum a kan Koriya ta Kudu, biyo bayan surutan farfaganda da Kudun ta fara yi a na'ura amsakuwa a kusa da bakin iyakokin ƙasashen guda biyu inda ake zaman tankiya. Koriya ta Kudu ta dawo da surutan farfaganda ne bayan shar sama da shekaru 10 domin mayar da martani a kan fashewar wata nakiyar ƙarƙashin ƙasa da ta raunata wasu sojoji guda biyu a ɓangaren Kudu da ake cewa demilitarized zone, wato yankin da ke tsakanin ƙasashen guda biyu wanda ba shi da ayyukan soja an haramta kenan a can. Koreya ta Arewa wadda ta yi watsi da kazafin kudin na cewa ita ce ta dasa waɗannan nakiyoyi a Asabar da ta ce surutun takwaranta na kudu tamkar kaddamar da yaki ne. Ta kuma ƙara da cewa idan dai har ba a daina watsu farfaganda ba, to hakan zai jawo yaki baki ɗaya.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin shirin mu tattauna tare da Ibrahim Kalmasi Garba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfidar shirin daga El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya soke shugaban hukumar jiragen ruwa Alhaji Sunusi Bayero daga kan mukaminsa, inda a bangaren tsaro kuma ya buƙaci sojoji su kawo ƙarshen Boko Haram nan da wata uku. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya kaddamar da zauren 'yan majalisar ran Arewa maso gabas don tallafawa yaƙi da ta'addanci. Sanata Goji ne shugaban zauren da ke mara baya ga ƙirƙirar hukumar kula da Arewa maso gabas.
Kai ba ka je Maiduguri ba ko? Ina je Maiduguri na ga abin da na gani. Da ma'aikata da kuɗi da taimakawa cikin Najeriya da ƙasashen waje, bankunan duniya ne wa ina ne matashi.
Ahmed Dikawo a madadin tsohon ministan sufuri ya yi watsi da zargin da barista Jalo ya yi na cewa binciki tsohon ministan da karkata akalar dara biliyan ɗaya na shimfiɗa titin Dogo.
Abin takaici ne a ce a matsayinsa ya buɗe baki ya yi ta manganu don neman burgewa, ka san akwai wasu masu so su zaman toguni na gwanaye rana saka.
Karewar shirin muradun ƙarni ya sanya za a fito da sabon shiri da zai yi aiki zuwa 2030. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yanzu za mu nufi zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai zauren na Kanan Dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga barista Huwaila Ibrahim.
A nan barista akwai kuma wasu majajen da ba matan da ba lallai mazan su mutu ba, hantsama suka yi, kowa ya an yi ana gudun ceton rai. Ya kike ganin ya kamata a yi abin da kuke cewa reunion?
To ai da ma yawanci zaka ga a kan a yanzu kuma yawanci da ma wannan zaka ga a yanzu camps din da muke da su naga an riga wasu an riga wasu ma sun riga sun yi dan most of them ma tunda aka yi zabe aka gama hankali ya kwanta abin mamaki ranar ina zaune akwai wani camp a anguwa uku sometimes ina dan leka su haka leka mu yi magana da su mu yi waye kuma akwai gidan kawata a kusa da wurin ina zaune a gidan kawata sai aka dinga shigowa wai an ga mota ta an shigo ayi musallama nace ah ina zuwa wai zamu koma gida nace yanzu wato Maiduguri tayi lafiya yabi tayi lafiya ana ta munna za a koma to wasu daga ciki amma still har yanzu akwai raguwar mutane because akwai waɗanda ba su zama yi ba akwai wanda they are not still united with their family wani zaka ga mijin garin Gudu ne wani ya mutu wani kuma a shi ma ya tafi to amma yanzu alhamdulillah irin labaran da muke ji daga wannan shiyar kaman garin yayi lafiya kaman yanda ake tunani yayi lafiya ya ragu wasu dama dole idan a waɗannan camps din zaka ga akwai waɗanda har yanzu an ajiye su ana jira ana neman family din su but amma kuma ka san duk abin da aka ce gwamnati ne akwai dan dole za a samu aka saboda kuma dole mu ba su uzuri saboda ba za su iya komai ba abubuwa su muka yawa
akwai kungiyoyi
sosai dan ci abin da ma ne su abin da muke so ga baki ne ci akwai kungiyoyi da suke idan ko mu kanmu ma daidai gurgudo mun yi repatriating wasu iyakacin waɗanda za mu iya tunda mu ba kuɗi ne da mu kuma gaskiya ba funding muke samu daga wurin kowa ba to mun yi kokari iyakacin a little bit of them mun hada su da family din su za mu iya ce amma yanzu gaskiya ko a yanzu ma a kasa akwai mutane da yawa da ba su hada family din su ba wasu kuma har yanzu ka san mutum in aka ce maka mijinka baya ne kaman a ce mijinka ya fita daga gida yayi shekara 10 bai dawo ba matar shi tana zaune tana nan tana zaune tana jira tana ta addu'a kullun gani take kaman zai shigo
da haka barista a ganin ki miki ganin ya kamata misali gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihohi su yi dan ganin cewa dawar da batun martaba dinnan ta mata da suka shiga wani hali da kuma kula da ƴansu da sauransu me kike ganin ya kamata mahukunta su
yi babban abin da ya kamata gwamnati ta yi is bayan an dawo bayan an yi rehabilitating mace an dawo mata da martabar ta dawo ta yadda cewa eh ni mace ce ni mutum ce da ina kaza to irin wannan dama zaka ga kuma ya kamata sai a zo a zauna sai a duba ta a ga wani irin skill take da me kike da shi da zaki iya dogaro da kanki kuma sannan akwai wani bill da aka yi da alhamdulillah kwanakin baya na san an riga an yi fasin shi wani NAP wanda yake bill ne wanda ya assasa kuma jaddadawa muhimmancin mace muhimmancin yaro muhimmancin yarinya yayin sun assasa to wannan ita wannan bill din da aka yi ita kadai idan gwamnati ta dauka ta yi aiki da ita za ta fitar haƙƙin kowace mace da take mulka za ta fita kuma haƙƙin yaro da yake karkashin ta in dai aka assasa wannan bill din aka yi amfani da abin da yake ciki saboda bill ne wanda ni na san shi ciki da waje na san abin da aka rubuta to ni na tabbata idan aka ce an bi wannan bill din a yanda yake aka dauke shi yanda yake babu mace da za ta zo ta ce wai ba ta da wani kaza ko an babu ma mace da za ta complain
kafin mu je ga Mustafa a takaice naga kaman kafin yana so shi wani abu amma a takaice zaka yi magana saboda za mu yi round off
wani abin nan ne na tuna da barista ta ce na cewar mata za ka ga a wajen yaki da yake ita na san bar taba zuwa wajen yakin ba sai dai wata kake ji labari ko makamancin haka to ni na yi witnessin na gani saboda ta yi mace tana jan yaranta har ma da mijinta ma watakila daga kaga sai wani ya mamaki ta aya zai yi miji ba shi ne ya fi karfi ba shi ya kamata ya ja su akwai wata mata mun yi hiran da Times wani Daily Magazine na British ko 99 January so wata mata ce ta dawo da ta fito a lokacin da rebels suka yi capturing din Freetown in January dan tawaye suka sake kamawa bayan koran su da muka yi suka sake da suka kama cikin garin Freetown har da girfa da shugaban kasa to ita gidanta yana wancan wajen sai ta taho muna nan wani defense headquarters wanda shine kusan karshe yana kusan kaman kan sibiri ne haka so daga shi kawai sai dai ruwa saboda haka akwai helicopter akwai dan heliport a ciki inda helicopter yake sauka to sai mutane wanda suke evacuate wanda suke gudu su bar kasa zuwa Guinea Conakry da haka ko kasashe na kusa to anan akwai helicopter na soja helicopters da suke ta dauka ana fita da su to ita tazo wallahi sai ta je za ta shiga jirgin sai ta dawo saboda muka ce me faru ne kishi kake wuce kin tarewa mutane tace ita tana ta kuka tace ai ta bar ƴaƴanta ne da mai gidanta ba ta san halin da za su kasance ba saboda haka ta kasa shiga so shine nake tarin da magana
to karshe a kuka da ita
wallahi ni gaskiya ba zan ma iya sani ba tunda abu ne da yawa mutane ni dai na bar sha'aninta kuma tunda ai ba zan ce ni ma zan je da dauko mata su ba
ba san inda suka kare ba amma ita bin mace ni na tabbatar
maka ba za ta shiga ko ba za ta shiga
ba za ta shiga ba ai ba za ta shiga ba sai dai in a gama abinda ake sai dai in an kashe ta amma ba za ta shiga ba
Mustafa kungiyar ku ta Democratic Action Group suna aiki da NSPR ita ma wani shiri ne na da yake yunkurin wato tabbatar da zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'ummar Najeriya yanzu gwamnatin nan ta yunkuro kamar yadda ake taya mata fata cewa za ta yi abin da al'ummar kasa suke dade suna nema wai kuna aiki da wani bangare ne na gwamnati dan ganin cewa irin waɗannan abubuwan na daidaito na lumana na wanzar da tsaro misali abin da yasa muke ta magana akan waɗannan abubuwan shine ku kuna hulɗa da matasa matasan nan kuma kashi kusan 90 da su ake amfani ake yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba dan wani bukatu na tsirrai ya kuke ganin ya kamata ko kuma wannan gudunmawa kuka baiwa gwamnati ko kuma ku a matakin ku na kungiyoyin da kuke ganin cewa ya kamata al'amura su tafi daidai me kuke yi yanzu ko bisa haɗin gwiwa da gwamnati dan ganin cewa kulliya ta biya kuɗin sabulu
to alhamdulillahi a guruje na farko ita NSRP wata hukuma ce ta Ingila wata take ba ta taimako ko kuma ake haɗin gwiwa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu akan yadda samu ingantacce zaman lafiya musamman kan harkar tsaro kuma ta zo da wasu tsare-tsare wanda da babu irinsu wanda yake hada jami'an tsaro da gwamnati da kungiyoyi masu kansu sun masu rawa da tsaki misali akwai wani kwamiti ta kafa mataki na kasa da ake National Security Forum wanda ya hada duk wa'annan da na bayyana maka sannan annan mataki na jiha muna da wani kwamiti da ake Secom Police Management Alliance kungiyoyi ne da wanda shugabannin tsaro masu suke shugabancin wanda muna zama da kungiyoyi da masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro kowanne ka sani muna zama a duk ƙarshen wata mu tattauna abubuwan da shafi harkar tsaro na jiya wanda da harkar tsaro jami'an tsaro suna gani nasu ne kawai su da su ko bayan da jami'an tsaro samu nasara ba tare da jama'a gani ba alhamdulillah wannan tsari da NSRP ta shigo tana taimakawa ta yi taimaka a mataki na jiha sannan wanda yake kusan jihohi 7 da suke takwas da suke aiki a ciki da akwai irin wannan kwamitocin sannan a ƙananan hukumomi akwai abin da ke community peace partners su kuma wasu masu wada tsaki ne a ƙananan hukumomi wanda suke haduwa suke tattaunawa akan abin da ya shafi zaman lafiya ingantacce da wome a matakinsu sannan akan tambayar da ke mu ta wannan muna aiki da gwamnati a yanzu da muna akwai wani aiki wani project da ke safe ƙarƙashin option national security advisor wanda yake kungiyoyi masu zaman kansu muna tattaunawa muna ba su shawari ko muna hada karfe da karfi muna da duk kungiya da ke fatan sa against violence extremism wanda yake ya za a ga cewa an rage yawan rungumu da ake samu a jihohin mu da sauran makamantan haka sannan kafin na gama akwai kira da nake so zan yi ga gwamnati based on maganganun da malama huwa
ila kai dama yanzu za mu yi round up za mu kulle saboda sai ka ba mu sakon ka na ƙarshe
yawa akwai wani kungiya da ake kira victim support fund wanda aka a lokacin gwamnati ta shuɗe aka nemi taimakon masu arziki da masu arziki da sauransu ya kamata gwamnatin jihar mu haɗu wannan kuɗin da aka tara don a taimaka wanda suka rigingimu ta tarwatsa ta wahala kamar yadda take faɗa a ga an taimaka ina kuɗin yake mai ake da su muna so mu san gwamnati ta ɗau wani mataki a kai
haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular Alkarazibi yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga Kanan Dabo da kuma rabaran Sadauki Aliyu Auta daga Katsina ga Dr. Junaid Muhammad.
Assalamu alaikum masu sauraron murya Amurka daga Najeriya da sauran kasashen Afirka ta Yamma ba musamman mutanen Najeriya domin abin da zan faɗa ya shafar mutanen Najeriya. An da yi kuma an ga abin da ya faru wannan karan da ikon Allah da kuma taimaka mutane na gida da waje Jihar Buhari ya ci zaɓe kuma ba murɗe ba. To bayan da ya hau akwai abubuwan da ya hango ya gani kuma ya shiga ganin cewa gwanda a yi tafiyar nan a hankali domin kar a je garin zaburar tashi mu taka suna mu ga baki ɗaya mu faɗi ga baki ɗaya zuwa ne mana dariya. Na farko dai ya tadda ƙazamin harka ta rashawa da cin hanci da abubuwa da yawa waɗanda shi ƙazamai ne waɗansu ba za su faɗi ba a maganar zaburar rediyo domin sai an kawo alƙalumma wanda kuma babu da lokacin da zamu wannan. Ba haka kuma waɗanda suka saura a nan wanda ba su gudu ba don da yawa sun gudu. Ana cikin propaganda kaza ma ana cewa an kyar naɗa ministoci kaza. Amma duk masu wannan magana babu wanda ya faɗi abin shekaru guda ɗaya ya tsaya na gwamnati wanda ba a yi komai ana yi. Ba haka lokacin da aka yi ɓanna kamar yadda Hausa suke cewa ana yin tsalle guda ɗaya ne ya faɗa rijiya amma sai ya tsalle dubu ba fito ba. To me wannan tsallen mun samu kanmu a rijiya idan ba a ba a hankali ba garin fitowa daga rijiyar ga baki ɗaya ta biyu rijiyar ta rufta ta ma binne mutane ga baki ɗaya shi yasa ya kamata mutane su kai la'akari. Mu duk wanda ya yi magana a dubu maganar da ya yi a dubu asalinsa a dubu da me ya yi. Domin da haka ɓarawo yana zuwa yana cewa a zo ya kamata da Allah a sassauta wa mutane ta kasan da wulashi. Domin yana san shi ya shiga ya yi sata. An kama shi an kai shi za ka shiga bankuna yanzu yana zaman beli ne. Kuma ya ce a sassauta ta mutane da kasantu ba magana ake ba. Kuma babu wanda yake son a zo a matsa mutane ba ya zama dole ba. Kuma amma abin da aka ba mutane na haƙƙi aka ba mutum haƙƙi aka ba mishi aka ce kai ne da wannan. A zo a yi ma magiya a ce da Allah da Annabi haƙura a bar wannan magana kaza 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 ba zai yiwu ba. Domin a shari'a ba ka yafe abin da ba naka ba. Abin da yake naka ne komai za ka yi ka yafe ya. Kuma gane ma kawo Allah a ciki bata taso ba domin Allah yana yafe abin da yake haƙƙin sa ne tsakanin kai da shi mutum da Allah wanda ya yace kai ko ba kai ba wanda kuma yace kar kai kai saboda taurin kai dan adam wannan Allah yana lafiya amma haƙin mutane ba ka da kace ka yafi in ka yafi wannan jahilci ne kuma ko ba zai ko jima wani abu zai biyo wanda zaka zo kana da nasu ne to yi wannan mutane a kula da abubuwan suke ci akwai sarakuna ko wanda suke ci wannan sun fito karara sun yi sun shiga haka siyasa wanda ba hurumin su ba yan Najeriya ga baki daya wanda suka shiga wahala suka shiga wani mummunan hali kuma suna shiga wani mummunan hali su dubi abin da ke faruwa da idan basira mutum baya shiga gida kamar yadda Buhari ya shiga a halin yanzu ya ce haka kurun zai shiga kuma shike nan ba za a buɗe ɗakuna a ga abin da ke shiga ba shike na ɗauko mutane wanda za su taimaka a zo a tafi da gidan kowa a zaɓi ake ba shi ya shiga wannan halaka ne kuma in an gina wannan za a samu mummunan abin za a zo a tara nan gaba bayan haka wannan abin da ke faruwa shi ne mafi sauƙi ga mutanen Najeriya domin yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin ayyukan asibiti na lafiya da makarantu da yara suke sa ba su da aikin ba su da sana'a wanda suke yin yanzu suke shiga wannan boko haram nan da sauransu saboda jahilci addini ma ba su sani ba ba su san al'adarsu ba ba su san ya kamata ba su san haƙƙinsu game da ƙasar da iyayensu da sauransu ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yaran ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnatin da ba ta iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a yi juyin juya hali wanda idan an yi da wanda ya yi da wanda ba ya yi kowa sai ya shiga wani mummunan abu kuma wannan ba sa ba ne a tarihi.
Shi ma rabaran Sadauki ya ce idan aka bi abin a hankali da kuma natsuwa za a ga fa'idarsa.
Yawwana ƴan arewacin Najeriya assalamu alaikum kamar yadda sauran masu kishin arewacin Najeriya da son zaman lafiyar jama'arta ni ma ina mura wannan kafa ta yada labaru don in kira ga manyanmu na arewacin Najeriya maza da mata magidanta da sauran matasa mu yi mahalla mu zauna lafiya da juna. Masu yi magana suka ce abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya bai kawo shi ina amfanin tashin hankali fadace-fadace da sauran ayyuka na takaici da ke faruwa a arewacin Najeriya ana asarar rayuka da dukiya kullum. Mu gane fa tsawon shekaran da muka ɗauka muna tashe-tashen hankula ya haifar mana da koma baya kwarai da gaske ta fannin tattalin arziki da ilimin 'ya'yanmu da zamantakewa. Rashin haɗin kai da muke cikinsa ya haifar mana da munanan al'amura. Mutane masu son zuba jari a arewacin Najeriya yau ba su son su kawo komi saboda irin waɗannan tashe-tashen hankali da muke fama da su. Ko ƙwararrun masana ma ba su son zuwa arewacin Najeriya da aiki. Karatun 'ya'yanmu kullum ba yake komawa. Haba 'yan uwana 'yan arewacin Najeriya, ni tunani yadda arewa ta fara a matsayin dunkulallen yanki, ni tunanin irin yadda manyanmu da suka gabata su Ahmadu Bello Sadaunan Sokoto yadda suka gina arewa ta wurin kyawawan haɗin kai tsakaninsu ba nuna bambanci tsakanin Christopher ko Sanusi gama suka ɗauka dukansu ya'ya ne na arewa. Na tabbata inda abin a ce za su iya waiwayowa ne su ga abin da ke tafiya a yau a arewacin Najeriya za su yi bakin ciki kwarai cikin halin da muke ciki gama rashin kwanciyar hankali ya ruguza arewa ginin da suka yi duka mun lalata. Da wannan nake kira kuma nake gama kowa da Allah ko kai Kirista ne ko musulmi ko Bahaushe ko Fulani ko kuma wani yare ne a cikin arewacin Najeriya mu daina jani inja mu haɗa kanmu mu gina arewa mu ba kowa mu bar kowa ya yi addininsa a ba kowa dama ya mori baiwar da Allah ya ba shi don taimakon sake gina arewacin Najeriya mai son zaman lafiya da ci gaban jama'arta. Na gode, ni ne naku, Rabaran Sadauki Aliyu Auta Malumfashi.
Jalla Allahi Wahidu, sun kunya ta kama mana, an hadu guda sau mazo, kai
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tabar Allah a gaida Ibrahim Almasi Garba. Ta yanzu karfe 5 ne na yamma, saura minti wato kusan 7 a nan Washington DC. Yanzu ga Billa ya dawo da labarai a takaici.
Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi barazanar kaddamar da yaki dungurungum a kan Koriya ta Kudu biyo bayan surutan farfaganda da Kudun ta fara yi da na'urar amsakuwa a kusa da bakin iyakokin ƙasashen guda biyu inda ake zaman doya da manja. Koriya ta Kudu ta dawo da surutan farfaganda ne bayan shara sama da shekaru 10 domin mayar da martani akan fashewar wata nakiyar karkashin ƙasa da ta raunata wasu sojojinta guda biyu a bangaren Kudun da ake cewa demilitarized zone, wato yankin da ke tsakanin ƙasashen guda biyu wanda kuma aka haramta wa ayyukan soja. Kasar Sin har yanzu ana ta kokarin kebe inda aka samu fashe-fashe har mutane da yawa suka rasa rayukansu, misali wajen 104 kuma har yanzu akwai ƴan kwana-kwana su ma wajen 21 wanda ana tunanin sun rasa rayukansu. Hukumomin kasar sun bai wa jama'a umarnin tattara ina su ina su su ba haraba wannan tasha na jirgin ruwa wajen da ya fuskanci fashewar nakiyoyi da gobara mai girman gaske a arewa maso gabashin birnin Tianjin a can Sin din. Jaridar Beijing News yau Asabar ta ce duk mutanen da ke tazara kilomita 3 a zagaye da inda aka samu wannan hadari su ba wajen nan take. Jami'an ƙasar Iraki sun ce fashewar wata motar bam a wata unguwar ƴan Shi'a da ke kusa da birnin Bagadaza hakan ya kashe akalla mutane 13 sannan akalla 52 sun samu raunuka. Fashewar yau Asabar ta fada ne a wani fitaccen kamfanin sayar da motoci da ke unguwar Habibiya a birnin Sadar, wato yanki ɗaya kenan da inda aka samu tayar da bom na wani mummunar katuwar mota har ma abin ya kashe mutane 67, kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da aka gani a birnin Bagadaza a shekaru 10 da suka gabata. Nan take babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan hari, amma ƙungiyar IS mai tayar da ƙayar baya na yawan kaiwa ƴan Shi'a hare-hare. IS ta ɗauki alhakin harin da aka kaiwa kasuwar kayan miya Alhamis da ta gabata. A ƙarshe aƙalla ƴan gudun hijira 40 ne suka rasa rayukansu a tekun Mediterranean, kuma an ceto wasu 320 daga wani jirgin ruwa arewa da ƙasar Libya. Ana kyautata zaton ɗaya daga cikin injin na ruwan ne ya mutu sannan kuma ya fara hayaki, kuma wannan hayaki shi ne ma ya kashe jama'a. A cewar na sojan ruwan ƙasar Italiya, ya zuwa yanzu ba tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba. Nahiyar Turai dai ta fuskanci tururuwar ƴan gudun hijira da ke gujewa talauci da yaƙe-yaƙe a arewacin Afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya. Ya zuwa ran 31 ga watan Yuli, hukumar lura da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ko IOM jiya Juma'a ta ce mutane 230,000 ne masu neman mafaka suka isa nahiyar Turai, kuma ana kyautata zaton wannan adadi zai ƙaru zuwa 500,000 kafin ƙarshen wannan wata na Agusta. Hakan kuma ƙaramin ƙarin adadi ne daga mutane 219,000 da aka gani a shekarar ta 2014 baki ɗayanta.
Tumar Allah a gaida kai Bello, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau, sai amin afuwa 5 ne saura 'yan daƙiƙoƙi kaɗan. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da aka ji shi yanzu nan sai wato Yemi Obiajimi da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu Mr. Juna. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai da sako.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.